Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Baba Yakubu Makeri muke shirin gabatar muku da shirin namu a wannan safiya ta yau Litinin 16 ga watan Maris shekara ta 2020. A cikin shirin namu za ku ji abubuwan da muke tafa da su. Muna dauke da rahoto daga kasar Ghana inda Nana Akufo ya sanar da rufe makarantu da jami'o'i tare da kuma hana karatu a jami'ar cikin kasar. To bayan nan ku duk muna tafe da duk waɗannan da kuma shirin ilimi garkuwar dan adam wanda ni zan gabatar, amma duk kafin nan bari mu fara da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakamakon shawarwari da jami'an kiwon lafiya suka bayar da kuma alfanu da aka gani a kasar China sakamakon tsagaita wani tarurruka na jama'a, gwamnatocin kasashen duniya sun dau ƙarin matakai na takaita taron jama'a da kuma zirga-zirga a fadin waɗannan kasashe domin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Kuwa nan Amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau Litinin, sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan Amurka, Los Angeles da New York, sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma, kana gidajen abinci kuwa kawai za su dinga kai abinci ne ba tare da mutane sun je cin abinci ba. Kasar Nazalal ma ta bi sahu a daukin wannan matakin, inda jamhuriyar Czech da Australia suka umarci mutane da su zauna gida. Ita ma kasar New Zealand ta shiga jerin kasashen duniya da suka hana taron jama'a da ya kai mutum 500 ko sama. Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatin kasar suna kokarin kwantar da hankalin jama'ar kasar bayan da aka samu kasancewar ragewar kayan abinci ko kuma karancin kayan abinci a shaguna sakamakon wannan yaduwar na cutar coronavirus. Mutane da dama sun shiga shaguna don siyan kayan abinci don tanadin ko ta kwana a kame da wannan cutar. Bayan da ganawarsa da shugaban ya gana da wasu shugabannin manyan kamfanonin abinci 30, shugaba Trump ya ce mutane ba su da buƙatar sayan kayan abinci da yawa, ya kamata su kwantar da hankalinsu. Donald Trump ya ƙara da cewar babu ƙarancin abinci a ƙasar, illa dai kawai mutane ne ke ninka abubuwan da suke saye sau uku har zuwa sau biyar baya ga ba su da buƙatar wasu daga cikin abubuwan. Trump ɗin dai ya shiga ɗakin ganawa da manema labarai amma kuma bai amsa wata tambaya ba.
To madalla labaran duniya kenan aka saurara. Gwamnatin kasar Ghana ta tashi haikan wurin yaki da cutar coronavirus wanda hukumomin kasar suka ce tuni mutane shida suka kamu da cutar. A cikin daren jiya Lahadi, shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi jawabi ga kasa akan cutar da kuma irin matakan da gwamnatinsa take dauka. Ga dai ƙarin bayani daga Ridwan Abbas daga birnin Accra.
A cikin wani jawabi game da matakan da ake dauka don daƙile yaduwar cutar ta coronavirus a cikin kasar, Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya kuma ba da umarni cewa a rufe duk makarantu daga ƙanana har jami'o'i har ila masha Allah daga 16 ga watan Maris shekara ta 2020.
All public gatherings, including conferences, workshops, funerals, festivals, political rallies, sporting events,
duka haduwar jama'a da sun ka hada da tarurrukan karawa juna sani, makoki, bukukuwa, tarurrukan siyasa, wasannin motsa jiki da tarurrukan addini kamar na coci-coci masallataiya, duk an dakatar da su har nan da makonni hudu masu zuwa. An yadda a yi jana'iza cikin kankanin lokaci amma kada ya fi mutum 25. Na biyu, za a kulle duk jami'o'i, manyan makarantun sakandare da ƙananan makarantu na gwamnati da masu zaman kansu daga gobe 16 ga watan Maris shekara 2020 har illa masha Allahu. an ɗibiya wa ma'aikatar ministar ilimi nauyi ta haɗa gwiwa da ma'aikatar sadarwa su gabatar da tsarin karatun ilimi mai nisan zango sai dai za a amince da ɗaliban da za su rubuta jarrabawan BCE su tafi makaranta su shirya wa jarrabawar tasu sai dai amma za a ƙayyade nisar inda makaranta take ma'aikatu irin su supermarket shopping malls wuraren cin abinci gidajen raye-raye da shaye-shaye da otel-otel su tabbatar da ingantacciyar tsarin tsafta su samar da kaya irin su sanitizers ruwa da sabuli don wanke hannaye bugu da ƙari in ƙwararru na gudanar da bincike game da waɗanda sun ka harbu da cutar na roƙon kowa a ba su haɗin kai don tabbatar da mutane da kuke hurɗa da su kuma suna ɗauke da cutar an gano su an ba su taimako da suke bukata. Shugaba Akufo-Addo ya ce ya kuma umurci ministan kiwon lafiya ya yi amfani da ƙarfinsa ƙarƙashin sashi na 169 na dokar kiwon lafiyar jama'a ta shekara ta 2012 doka mai lamba 185 wurin amfani da wannan doka nazantar da aikin jagorancin wannan hidima da ake.
I call upon Parliament to support the executive in this national.
Na kira ga majalisar dokoki ta marawa ƴan zartarwa a cikin wannan jihadi na ƙasa. Sai dai an tabbatar da samun ƙarin mutum hudu da sun ka kamu da cutar a nan Ghana. Wannan ya kawo adadin waɗanda cutar ta harba zuwa 6. Gwamnati ta ba da sanarwar haka a yayin wani taron manema labarai ta yi sanar da jama'a inda aka kai da yaduwar cutar ta coronavirus a nan kasar. Daraktan lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Baby Kasakode da ya ba da sanarwar haka ya ce waɗanda suka kamu ɗin su ma daga waje suka shigo da cutar. Redwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Toma Dalla a gaida Redwan Abbas. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Haradiya ya dawo da labaran duniya.
Duk a yau Litinin kasuwar hannayen jarin kasashen Asiya sun faɗi a zangon farko na fara hada-hadar tun bayan sanarwar da Baitulmalin Tarayyar Amurka ya fitar na rage yawan kuɗin ruwa a kasuwar hannayen jari sanadiyar cutar coronavirus. Kamfanin Australia na S&PASX kuwa ya karya farashin shi ne inda ya samu faɗuwar kusan kashi 10% na kimanin kuɗaɗen da ke shiga. Kamfanin Shanghai na China da Kospik na ƙasar Koriya ta Kudu sun faɗi da kashi 3, ita kuwa kasuwar Nikkei ta Japan ta faɗi da kashi 2.5 a lokacin da aka rufe kasuwar. Babbar kasuwar hannun jari ta Hong Kong, Hang Seng, ta faɗi ne da kashi 4% a lokacin tashi na kasuwar. Faɗuwar hannayen jarin ta shafi ƙasashen Turai a safiyar yau, inda kasuwar FTSE ta Burtaniya da DAX ta Jamus suka faɗi da kaso 7%. Ƙaruwar mutane da suka kamu da cutar coronavirus a Afirka ta Kudu ta sa shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa sanar da tsauraran matakai da suke ɗauka domin daƙile cutar. Cutar mai hana numfashi ta zama annoba game duniya, wadda ta kuma mutai sanadiyar mutuwar fiye da mutane 153,000 a faɗin duniya. Tun bayan ɓullar cutar a ƙasar China a ƙarshen shekara ta 2019, tun bayan samun ɓarkewar cutar na farko a ƙasar ta Afirka ta Kudu a ranar 5 ga watan Maris, cutar ta kama ta yi hauhawa har ta kai ga mutane 62, kuma Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana yaduwar cutar a ƙasar a matsayin yaduwar cikin gida. Shugaba Ramaphosa ya ce shi ma sun ɗauki waɗannan matakan domin kawo ƙarshen wannan cutar da yaduwarta a cikin ƙasar. Don kare al'ummar ƙasar, kana da rage raɗaɗin cutar ga al'ummar da kuma tattalin arziki. Shugaba Ramaphosa ya yi wannan jawabin ne ta kafar talabijin jiya Lahadi da dare, ya kara da cewar mun ayyana daukar matakin gaggawa na kasar a kasar na kasa da jaha a fadin kasar don yaki da wannan cuta. Wannan kudirin zai taimaka mana mu samu damar dakile yaduwarta a cikin kasar. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya shaida Prime Minister Iraq Abdel Abdul Mahdi cewar duk wanda ake da hannu a cikin wannan hari da aka kai za a sansanin sojoji a makon da ya gabata za su fuskanci ukuba. Mike ya rubuta shafin sa na Twitter cewar ba za a lamince wa duk wata kungiya da ta kai wannan harin ba. Gwamnatin Iraki za ta zartar da hukunci a kanta. Sojojin Amurka biyu ne da na Burtaniya ɗaya suka mutu a wani hari da aka kai a ranar Laraba da ta gabata. Akalla wasu mutane 14 sun raunata. Martani da Amurka ta kai a ranar kun Alhamis da Juma'a sun lalata rumbu 5 na aji makaman kungiyar Kataibul Hezbollah da Iran ke marawa baya da take kasar Iraki.
A gaida Yusuf Ali Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan kasar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu a kan taron da Majalisar Zartarwar Kasar ƙarƙashin jagorancin Shugaba Isufu Muhammadu, inda Majalisar Ministocin ta gargaɗi 'yan kasar su daina shiga ƙasashe da aka samu ɓullar cutar coronavirus. Haruna Mamman Bako yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Albarkacin taron Majalisar Ministoci a ƙarƙashin jagorancin Shugaban Kasar Jamhuriyar Nijar Alhaji Isufu Muhammadu, taron ya gargaɗi 'yan Nijar taron shawartar su da kar su rinƙa yin tafiye-tafiye a kasashen da cutar ta gama duniya ta coronavirus ta bayyana. Kasancewar garin birnin Kwanin a kan iyaka da tarayyar ta Najeriya na nemi jin ta bakin mazauna garin, shin za su bi gargaɗin hukumomin kasar ko kuma za su yi ta gaban su. Kasancewa ga Najeriyan nan da suka saba zuwa a kilomita 5 da su, kuma ga shawarar da magabatan kasar suka bayar. Malam Mamman Jibo mai lura da al'amura ne da ke kai komo a cikin kasar ta Jamhuriyar Niger na cewa wannan sanarwar gargaɗin gwamnatin kasar ya zo daidai lokacin da ya kamata.
Wannan sanarwar ta Conseil des Ministres aka yi shekaran jiya, wannan sanarwa ta yi daidai da abin da muke guri. Dama shi kasan gwamnati shine ke tsaron kasa, kuma shi ke tsaron lafiyar kasa da mutanen da kai da duke su. Kuma wannan shawara da wannan magana da aka ba da Conseil des Ministres cewa an tsaida da jiya duka inda aka zance ranyo babba na kasar, sai aka ce ma ranyo international, an tsaida shi an ce sai nan gaba. Kuma sannan nan cikin kasa kuma dauki matakai na kowane inza cikin wannan kasashen na inda adda wannan ciwon, an ce kowa shi hankali shefar zuwa a wannan kasashen nan. Kenan shi wanga abin daidai ake cewa tunda tsaron lafiya ne, kenan dole gwamnati kowace gwamnati ta kowace kasa tana duka matakai dangance da wannan ciwo da ya shigo a cikin wannan, tunda shi ya zama ciwo ne kamar gama gari gama duniya pandemic aka ce mishi. Kenan wannan sa'ana aka ce a kiyaye mutane su kiyaye hulɗoɗin su tsakanin wani gunun rasuwa ne wurin suna ne a rage cunkoson jama'a wuri guda don kare wannan ciwon kashi zo shi. Ba abin murna mu guda ne na kasa ba, har yanzu ba mu samu ciwo guda ba na wannan malatin da ta shigo cikin kasar Nijar.
Daga garin na birnin Kwanni da ke kilomita 3 daga proje Kaura zuwa Ilela local government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya, mutane kan shiga suna fita kamar yanda hukumomin kasashen suka shata. To na tambayi jama'ar da na gamu da su ganin cewa a Najeriya wannan cutar ta riga ta bayyana, shin yaya suka ji da gargaɗi da shawarar da gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Nijar ta bayar na a bar zuwa da dawowa kasashen da ke fama da cutar ta gama duniya ta coronavirus?
Sunana Abu Zaidu Yakubu Manever na nan hospital kin Kwani. Lalle wannan sanarwa na kamar mutane su kiyaye da ketara kasashe wanda wannan abin Allah ya sa kasance gare su, to mu kiyaye yana da kyau gare mu. Dole ne shi jagoranci nauyin wannan abin ya wakana bisa wuyan shi. To sa'annan mu kuma talaka mu kiyaye da irin abubuwa din suka fada muna mu kiyaye da shi haka yana da kyau kuma na yi goyon bayan haka 100%.
Ta wannan sanarwa ta yi daidai mun muna goyon bayan wannan gara mutum ya zanna gida yayi bayan da yana ita yake yiwa ya sadu da wannan cuta kuma kaga ya jawo mu kasashe wannan abun kaga bai daidai ba kenan to ni dai na goyi bayan kowa ya zama na kasa ta yi
mun san wannan gaske bon
ku hankali wai mu yara matasa ya mutu ya dauko shi na donan
sunana mamman Bello kuma na Alila mallama dangance da ga sanarwa wallahi alhamdulillah saboda waɗanda accan sun rige suna can sai su san kakana wanda annan kuma sai ya saurara irin ta hedde zai kina wanda a gida ya jiya to ya jira wanda accan Allah ya dawo mana da su lahiya
a daidai lokacin da kasar ta jamhuriyar Niger ke shawartar ƴaƴanta da barin zuwa kasashen da cutar ta bayyana waɗansu kasashen kulle iyakokin su suka yi da kasashen da ke makwabtaka da su kuma cutar ke barazana yanzu haka Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Haruna mamman bako wannan shirin da ya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC to yanzu kuma bari in koma gefe Yusuf Aliyu Harande ya gabatar da shiri na gaba
ilimi garku dan adam
can hakika ba da tangarda ba
jama'a masu rana mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC babu shakka abu mai matukar muhimmanci ne ga kowane dan kasa ya san irin tanaje-tanaje da kundin tsarin mulkin kasar sa yayi a kansa dan ta hakan ne kawai dan kasa zai san hakokin sa a yau barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari zai daura daga inda muka dakata a makon jiya
akwai nauyi wanda gwamnati take da shi a kanka na ita ce take da nauyi ta kare maka ga zagayar Najeriya kada wani yazo ya diran maka kada wani yazo ya maka abin nan yadda da sashi na 214 zuwa 216 an dora nauyi ga ƴan sanda waɗanda su ne suke da nauyin tabbatar da tsaronka da zaman lafiya kada kwanci hankalinka yadda da kuma sashi na 14 sakin sashi na 2 na tsarin mulki yadda da sashi na 4 na dokar ƴan sanda ta ƙasa to akwai wannan tanaji na cewa dole su ne ai su ne su laborori ne kuma su tsaya su taimaka su kare talaka su kare kowane rai dan nadan Najeriya babu dogon jini na dan Najeriya da ya halatta ya zuba ƙasa duk muna da hukumomi wanda kuma makasudin kafosu su ne don su kare wannan jini sannan kuma bayan nan sashe na 210 zuwa 219 nan kuma an yi bayanin cewa ta inda jami'an ƴan sanda suka kasance sun kasa kuma ba za su iya ba to wajibi ne ga doka ga hukumomi kasa shi kokarin shigo da sauran jami'an tsaro dan sanda ne a jami'an civil defense ne a kowane irin nau'i ne na jami'in tsaro wajibi ne a shigo da shi domin a kare wannan mutuncin sannan kuma akai bayanin cewa dukkan waɗannan nauyin gare ka ne shugaban kasa kai ne aka rantsa kai ne shugaban kasa kai ne nauyi yake kanka sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya yace kai ne shugaban gwamnatin Najeriya kai ne babban komandan askarawan sojojin Najeriya kai ne haƙi na tabbatar da tsaro da adalci da mulki na adala da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma adalci duka yake wuyanka kai dai kawai dai an baka dama ne na cewa karkashin sashe na 174 da sashe na 147 da sashe na 150 an bashi dama ne ya nada mukarrabai waɗanda suke za su rike mashi a matsayin amana za su rike mashi sassa daban-daban a makamin ko ministoci ne ko director general ne ko shi waɗanda suna ne dai a rike mashi wasu sassa waɗanda za su rike mashi a matsayin waɗanda za su taya mashi amma alhaki rikewa akan shi ne don shi ne ke da hurumin ƴancin zabo waɗanda za su rike shine kuma ya nada su shike da kuma nauyi wanda yake in ba su yin daidai zai sauke su ko ya hukunta su ko ya yi duk abin da ya kamata saboda in ya kasa yayya basu alhaki akan shi yake zunubi akan shi yake shine Allah zai tambaya saboda shine ake mika wuya aka sagala mushi tsarin mulki a hannun hagu Qur'ani a hannun dama aka rantsar da shi a matsayin zai dauki amanar sama da mutum miliyan 200 na ƴan Najeriya
to tambaya ta ƙarshe akwai inda kundin tsarin mulki ya bada fifiko akan dan ƙasa ko kuma ya fifita dan ƙasa akan wani dan ƙasa
a babu ko alamu
dan kasa akan wani dan wata kasa
Wato ko alama babu mafin tsarin mulkin Najeriya in aka dauke hurumi na sashe na 14 sakin sashe na 3 da sashe na 15 sakin sashe na 2 da sashe na 17 sun yi bayani akan cewa gaba ɗaya 'yan Najeriya ɗaya suke babu wani wanda yafi wani komin mukamin ka komin asalin ka komin tasirin ka komin kudin ka komin mukamin da kake rike da shi babu wani wanda yafi wani kuma dole ne a tsarin yanda za a tafiyar da gwamnatin Najeriya ayi kokari ayi daidai to ayi adalci a kuma kwatanta daidai sannan kuma akwai nauyi wanda yake dole duk abin da ya shafi tsakanin dan Najeriya da ma dan wata kasa alal misali to daidai da sashi na 19 sakin sashi na 1 da 19 sakin sashi na 2 da na 19 sakin sashi na 3 da na 19 sakin sashi na 5 wannan wajibi ne ga dan Najeriya gwamnatin Najeriya dan Najeriya shine za a fifita shine za a kare domin shine ai borin da ake matsafi domin shine wanda yake shine domin shi aka yi wannan kasa daidai da sashi na 14 sakin sashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya saboda haka aka nan aka ce muradu da bukatun dan Najeriya shine mafi muhimmancin da za a kare tukunna kamin ai tunanin kare duk wani abu da ya shafi wani wanda yake wajen dan Najeriya
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau kuma makon gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari wanda ya ilmantar da mu wasu daga cikin muhimman sassan kundin tsarin mulkin Najeriya da fatar Allah ya sa abin da al'umma suka ilmantu da shi a cikin shirin za su yi aiki da shi wajen bada tasu gudunmawa ga ci gaban kasa baki daya muna mika godiya ta musamman ga wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia salam
ta don wajen miƙewa kai kokarin neman sani don
madalla a gaishe ka yanzu kuma sai wasu sakonni da kuma sauraro kuka aika mana sakonmu na farko ya fito ne daga Buba Mai Goro da Mustafa Mai Kayan Miya Gashuwa suka ce ya kamata kasashen duniya su bi hanyar da kasar Taiwan ta bi na dakile cutar coronavirus sako daga wannan cewa assalamu alaikum VOA Hausa ɗan uwana al'ummar Najeriya da na Afirka baki daya mu koma ga Allah mu yawaita addu'o'i Allah ubangiji ya kare mu daga cutar coronavirus da ta addabi duniya Allah ubangiji ya kawo mana sauki daga Safiyano Gumal Zangon Daura sako daga wannan cewa salam sashin Hausa a yau na shigo wannan fili ne don na kira ga iyaye mata dan Allah iyaye mata ku bar dorawa yaran ku mata talla su je suna gararan ba akan tituna maimakon su je makaranta suna karatu sanin ku ne idan suka je suka lalata rayuwarsu ku za ku shiga da na sani mara amfani daga karshe muna kira ga shugabannin mu na Afirka da masu hannu da shuni su taimaka wa masu karamin karfi wannan sako ya fito ne daga Salu Isa Fana karamin hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa kira na ga ƴan kungiyar kwadago na jihar mu ta Kebbi da cewa ya magana daidaitawa tsakanin su da mai girma gwamnatin Kebbi Atiku Bagudu na cewa zai yi karin albashi na ma'aikata da naira 30,000 tare da kudin hutu har yanzu mun ji shiru kamar an shuka dusa koko an rufe muku baki ne an gama ku da masu gida a rana wannan sako da cewa assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani dama in yaba wannan tasha taku mai albarka game da yadda kuke wayar muna da kai kan matakan da suka dace mu dauka wajen kare kai daga kamuwa da wannan muguwar cutar COVID-19 mai saurin kisa da fatan Allah ya kare mu daga wannan cuta baki daya amin sako daga Saidiya na Mairo Umar Makira sako na gaba ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Ibrah da Dah Potescom duk daga jihar Yobe suka ce salamu VOA Hausa dan Allah ku bamu dama mu jajanta wa al'ummar jihar Lagos sakamakon fashewar wata bututun mai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane har 17 da wasu ma da dama suka jikata da fatan Allah ya kare afkawan haka nan gaba sakonmu na karshe ya fito ne daga Shehu Adamuri Jau. Ya ce tabbas an gudanar da zaben cika gurbi dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin Rijau da magama a shekarar jiya Asabar lafiya. Sai dai kuma ruwan kudi da ƴan siyasa suka yi yana talakawa zaben wanda suke so, sai dai wanda ake so to Allah kyauta. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Takaicen dai shine sakamakon shawarwari da jami'an kiwon lafiya suka bayar da kuma alfanu da aka gani na takaita taron jama'a wurare kamar kasar China. Gwamnatocin kasashen duniya sun dauki ƙarin matakai na takaita taron zirga-zirga na jama'a da kuma dakile wannan cuta ta coronavirus. Kwanan Amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau Litinin, sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan Amurka, Los Angeles da New York, sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma. Kana gidajen abinci kuwa kawai za su dinga kai abinci gidajen mutane ne ba tare da mutane sun je gidajen abincin ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wani jawabi da kuma ma'aikatan gwamnatin tasa suna kokarin kwantar da hankalin jama'a a kasar bayan kantuna da dama sun kasance fa yau sakamakon siya kayan abinci da mutane suka yi don shirin kota kwana sanadiyar cutar coronavirus. Bayan ganawarsa da shugabannin manyan kamfanonin abinci 30, shugaba Trump ya ce mutane ba su kamata su siya waɗannan abinci ba, domin suna da buƙatar su siya abin da kawai suke da buƙata ne, ba su da buƙatar siyan abu da ba su da buƙata da shi. Daga yau Litinin, kasuwar hannayen jarin ƙasashen Asiya sun faɗi a farkon hada-hadar kasuwancin yau. Tun bayan sanarwar da baitulmalin tarayya Amurka ya fitar na rage yawan kudin ruwa a kan kasuwar hannayen jari a sanadiyar coronavirus. Karuwar mutane da suka kamu da cutar coronavirus a Afirka ta Kudu ta sa ta tashi sama. A sanadiyar haka, shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya sanar da tsauraran matakai don dakile yaduwar cutar. Cutar mai hana numfashi ta zama annoba ga duniya, wadda ta kama fiye da mutane 153,000 a faɗin duniya. Tun bayan bullar cutar a kasar ta China a ƙarshen shekara ta 2019, tun bayan nan an samu barkewar cutar a kasar, kuma a watan Maris ne cutar ta ainihin isa kasar ta Koriya ta Afirka ta Kudu. Cutar ta hauhawa har ta kai ga mutane 62 da suka kamu da wannan cuta. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana yaduwar cutar a kasar a matsayin yaduwar cikin gida. A yau Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da hukuncin da za su dauka ga duk wani wanda ya kai wani hari a Iraki.
Masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da wannan shiri, da Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta ba da umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Pete Hanley. Baba Yakubu makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Sai a dakace shirin yau da gobe wanda muke za mu kawo muku maimaicin sa saboda matsalolin cutar coronavirus da ake fama da shi a nan. Salamu alaikum.